ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باينهكا ينقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Alhamis. Yau muna 27 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446, wanda kuma yake daidai da 27 ga watan uku shekara miladiya 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda yau shi ne tafsirin mu na ƙarshe a wannan shekara, wanda muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda a yau insha Allah za mu kammala da tafsirin aya ta 5 cikin wannan sura. Da farko muna marabtar sababbin bakinmu da suka ƙara isowa a wannan yini daga Kano domin halartar wannan rufe karatu. Bakin suna da yawa, sai dai kawai mu dan ambaci wasu daga ciki. Akwai dan uwa barista Imam Ishaq Adam daga Kano, na san sananne ne wajen harkar karatuttuka, ana ganin karatukansa sosai. Akwai dan uwa Alhaji Muhammad Abdul Qadir, akwai Alhaji Halilu, akwai Alhaji Kabiru, akwai Alhaji Ahmad Tijjani, wanda duk suna tare da mu a nan. Akwai da yawa daga cikin yan uwa waɗanda akwai Malam Muslim Sani da waɗanda suke tare da shi. Akwai dan uwa Sheikh Abu Maryam Awwal Al-Limawi, shi ma ɗaya daga cikin malamanmu ne masu karantarwa, da dai yan uwa da yawa waɗanda watakila yanzu ba zan iya ambatar su gaba ɗaya ba. Muna musu barka da zuwa. Kamar yadda jiya mun tsaya akan aya ta 4 zuwa ta 5, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, saki karantarwa daga aya ta 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور.
Allah subhanahu wa ta'ala ce, wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajluduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Wadanda suke jifan mata masu kame kai, suke jifan mata masu kamun kai, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sannan basu kawo shaidu hudu ba, fajluduhum 80 jalda, to ku musu bulala 80, wala taqbalu lahum shahadatan abada, kada ku sake karbar shaidar su har abada, wa ulaika humul fasiquna, wadannan sune fasikai, illa alladhina tabu min ba'di dhalika, sai dai wadanda suka tuba bayan haka, wa aslahu suka gyara ayyukan su, fa inna allaha ghafurur rahim, to lalle Allah mai gafara ne mai jinkai. ajiya kamar yadda muka tattauna da darussa biyu ko uku da suka wuce, Allah subhanahu wataala yana maganar waɗanda suke yi wa mata masu kame kai, suke musu kazafi. Allah ya ce duk waɗanda suke jefan mata kamammu suke musu kazafi da aikata zina, Allah ya ce to su kawo shaidu guda hudu waɗanda za su tabbatar da cewa sun hakan ya faru. Idan ba su kawo shaidu ba, Allah ya ce to fajliduhum 80 jalda, wannan shine hukuncin farko ko uquba ta farko, ku yi musu bulala 80. Sannan wala taqbalu lahum shahadatan abada, abu na biyu kada ku saki karɓar shaidar su. Sannan abu na hudu, abu na uku, ulaika humul fasiquna, waɗannan su ne fasikai. Uquba guda uku Ubangiji subhanahu wataala ya jera ga wanda aka same shi yayi ma wata kazafi kuma bai iya kawo wata shaida da zai tabbatar da wannan kazafin nashi ba. Na farko bulala 80, na biyu kare a karbi shaidar sa, na uku kuma hukunta masa ko sifanta shi da fasikanci. To sai Allah ya ce illal ladina tabu, sai dai waɗanda suka tuba, min ba'di zalika, bayan haka, wa aslahu, suka gyara aikin su. Wanda suka tuba suka yi nadama akan abinda suka yi a baya, na yi wani kazafi ba tare da haƙƙi ba, suka yi alkawarin ba za su sake yin wannan laifin ba. Sannan wa aslahu, suka gyara aikin su, wato suka yi ayyuka masu kyau. Wannan sharadi ne da yawa alqur'ani yakan gindaya shi lokacin da yake maganar tuba. Irin wannan ayar kwatankwacinta akwai ta cikin suratu Ali Imran, illa alladhina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Sannan ubangiji subhanahu wataala wani gurin yana cewa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ayoyi da dama waɗanda ubangiji subhanahu wataala yakan sharɗanta kyakkyawan aiki ga wanda ya tuba, domin wannan shi yake nuna cewa tubansa na gaskiya ne, ba tuban muzuru ba. Duka wani tuba da mutum zai yi amma ba za a ga kyawawan ayyuka sun biyo bayan tubansa ba, to alama ce da cewa tuban bai shiga, bai je har zuci ba, tuban bai masa tasiri ba. Saboda haka gyara aiki bayan mutum ya tuba a ga kuma yana kyawawan ayyuka, to alama ce da take nuna cewa tuban nashi na gaskiya ne. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake gindaya wannan sharadi, illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu, suka tuba sannan suka kyautata aikin su. To waɗannan Allah ya ce to waɗannan su ake gafartawa. Fa inna Allah ghafurur rahim, lalle Allah mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai. Wato Allah subhanahu wataala zai gafarta musu, ba zai kama su da laifin wannan kazafin da suka yi ba bayan sun tuba. Sannan zai ji kansu, kuma daga lokacin sun zama mutanen kwarai. To anan kamar yadda muka ce ayat ta kunshi hukunce-hukunce guda uku, ta kunshi ayat da ta gabata ta kunshi hukunce-hukunce guda uku, ta kunshi wa mai kazafi bulala, ta kunshi kin karɓar shaidarsa, sannan abu na uku hukunta masa fasikanci, cewa hukunta wato sifanta shi da fasikanci. Waɗannan hukunce-hukunce guda uku ayat da ta gabata ta kunsa. To anan ubangiji subhanahu wataala ayat ta gaba yayi togaciya, ya ce illal ladina tabu, sai waɗanda suka tuba. To bil ijma'in malamai duka sun tafi akan cewa wannan togaciyar bata shafi hukuncin farko ba. Saboda hukuncin farko shi ne bulala. Saboda haka in dai mutum an same shi da laifin kazafi, to koda ya ce ya tuba, matukar dai maganar ta zo gaban alkali ko shugaba wanda aka yi wa kazafin ya nemi a daukan masa, a bi masa haƙƙinsa, to wannan cewa ya tuba din ba zai hana yi masa bulala ba. Saboda haka illal ladina tabu bata shafi bulala da za a yi masa ba. Don haka wannan bil ijma, malamai sun ijma'i akan wannan cewa duk wanda aka same shi da laifin har aka kai shi gaban shari'a ko gaban shugaba wanda zai yanke hukunci, to koda ya ce ya tuba ba za a fasa yi masa bulala 80 ba. saboda kaga togaciyar illa ladina tabu ba za ta yi masa amfani a nan ba ba ta amfani wajen a fasa masa bulala ba sannan sun yi ijma'i akan cewa abu na ƙarshe hukuma ta ƙarshe shine wa ulaika humul fasiqun ita kuma wannan illa ladina tabu din zai masa amfani wato zai masa amfani wa ulaika humul fasiquna matukar ya tuba to shikenan ba za a ci gaba da kiran shi fasiki ba cewa yayi ba wani kasafi ba tare da hujja ba wanda illa ladina tabu din zata cece shi saboda haka kaga al-istisna anan ghayru amilin fil jumlati al-ula wa bil ittifaq sannan kuma amilun ne fil jumlati al-akhira bil ittifaq to gaciyar ta ba za ta yi aiki a jumlar farko ba fajriduhum 80 jalda sannan za ta yi aiki a jumlar karshe fa ulaika humul fasiqun to sai a jumla ta tsakiya wala taqbalu lahum shahadatan abada kada ku karbi shaidar su to anan ne malamai suke sabani cewa to in mutun ya tuba za a karbi shaidar sa ko ku a'a tunda Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada an yanke hukunci cewa shi da a karbi shaidar sa har abada to anan dai aka samu sabani a gurin jumhurin malamai da dama daga cikin malamai suna cewa idan ya tuba to za a karbi shaidar sa za a karbi shaidar sa wannan togaciyar za ta yi aiki har akan wannan nabi din na tsakiyan wala taqbalu lahum shahadatan abada suna cewa za a karbi shaidar sa wannan shine ra'ayin jumhurin malamai mafiya yawan malamai akan wannan suke ar-Razi Ibn Atiyya ko kuma ar-Razi sun jingina wannan zuwa ga mafi yawan sahabbai da tabi'ai wannan shine zabin su cewa in mutum ya tuba to shikenan za a karbi shaidar sa ba za a ce ba za a karbi shaidar sa ba wannan shine ra'ayin Malikiyya da Shafi'iyya da Hanabila ra'ayin Malikiyya da Shafi'iyya da Hanabila daga cikin fuqaha akwai Ash-Sha'bi Az-Zuhri Abu Zinat Shafi'i Ahmad Ishaq Abu Thawr da Abu Ubaid shine maganar Umar ibn al-Khattab daga cikin sahabbai da Abdullahi dan Abbas da Ata wato in makarantar sa Ata da Mujahid da Tawus duk suna kan wannan ra'ayin cewa idan mutum yayi kazafi kuma ya tuba to ba za a daina karɓar shaidar sa ba wato illa ladina tabu za ta yi aiki akan duka waɗancan abubuwa uku da aka ambata aljaldu da raddu shahada da kuma alhukmu bil fisq duk za a yi za su yi aiki anan al-ahnaf mazhabar Abu Hanifa su suna ganin togaciyar za ta yi aiki ne kawai akan na ƙarshe shine wa ulaika humul fasiqun idan mutum yayi ma wani kazafi to dole za a yi masa bulala 80 din nan sannan kuma za a sake karɓar shaidar sa ba sai dai in ya tuba kuma wannan fasikanci ba za a ci gaba da kiran shi fasiki ba ya dawo adali amma kuma za a karɓi shaidar sa ba wannan shine ra'ayin Abu Hanifa abinda yasa suka yi sabani shine al-istisna idan yazo ba'da al-jumal al-muta'atifat ko ba'd al-mufradat an kawo wasu jumloli da aka yi adafin wata akan daya to sai aka yi togaciya daga karshe to wannan togaciyar za ta shafi duka jumlolin da suka wuce ko ku a'a iya jumlar karshe kawai za ta shafa wanda togaciyar ta zo istisna'i ya zo bayan ta to wannan sabani da suka yi wajen tantance wannan ka'idar shi ya jawo aka samu wannan sabani za mu ga alqur'ani akwai wannan akwai wannan akwai inda istisna'in wato togaciyar takan shafi duka hukunce-hukuncen da aka ambata a baya takan yi aiki a kansu duka akwai inda kuma togaciyar takan yi aiki ne akan jumlar ƙarshe kadai kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganar innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أنا أبنجي سبحانه وتعالى يا أم بچيه كنش وأن أدعك سامو سنة محاربة محاربة الله ورسوله وتسنى فشي فشي دمكا بيكو سنة كدناف أكا ساميس دوان الليف الله شيء أن يقتلوا كوني أكشيسوا أو يسلموا كو أجيتشيسوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ko a yanki hannayensu da kafafuwansu a tarnaƙe aw yunfaw min al-ard ko kuma a kore su ma'ana a je a tsare su ko a raba su da garin gaba daya kaga waɗannan hukunce-hukunce ne duka Allah ya faɗa ga wanda aka samu suna fashi suna hiraba to ƙarshe sai Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba tun gabanin a kama su fa'lamu anna allaha ghafurur rahim, to ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai. To shin kun ga anan bil ittifaq, cewa duk wanda aka samu ya tuba kafin a kama shi, to wadancan ahkamul hiraba din ba za a yi masa ba, ba za a kashe shi ba, ba za a yi salbin sa ba, ba za a yi qat'ul aydi insa min khilaf ba, ba za a kuma kore shi ba. Waɗannan duka hukunce-hukuncen wannan togaciyar ta shafe su gaba ɗaya. Amma akwai inda togaciyar takan shafi hukuncin ƙarshe ne kadai, kamar inda Allah subhanahu wata'ala cewa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Kaga wa fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci hukuncin wanda ya kisan kuskure, wanda ya kisan kuskure Allah ce ya yanta baiwa, sannan kuma da bayar da diya zuwa ga ahalin wanda aka kashe, sai Allah ya togaci ya ce illa an yasaddaqu, sai dai in sun bari sadaka, sai dai in sun bari sadaka. To wanda illa Allah an yasaddaqu bil ittifaq, cewa ana nufin diya din, amma ba tahriru raqaba ba, ba za su ce sun yafe masa yan tabewa ba, don wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala. Amma tahriqa bin diyatun musallama din za su ce sun yafe masa diyar. To kaga wannan togaciyar illa an yasaddaqu tana gasgata ne kadai akan hukuncin da yazo na ƙarshe, shine waziyatu musallamatun ila ahli. To kaga an samu wannan, an samu wannan. To anan shine suka yi sabani cewa to za a karbi tubansa, wato za a karbi in ya tuba, an karbi tubansa za a karbi shaidar sa ko ba za a karba ba. Diyawa diyawa daga cikin malami suna cewa in ya tuba to komai da komai ma zai zama ya dawo daidai wa daida, abinda ba za a yi masa ba shine, ba za a yafe masa ba shine bulala, amma abinda ya shafi shahadarsa, shaidarsa za a karba, sannan kuma ba za a yi masa hukunci da fasikanci ba. Wannan shine ra'ayin jumhur, sabanin ra'ayin ahnaf, wadanda suke ganin cewa in ya riga ya abinda, saboda Allah subhanahu wataala ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada, saboda Ubangiji ya ce abadan, har abada ba za ku karɓi shaidarsu ba. Abinda yasa su malami suke cewa za a karɓi shaidarsa, za a karɓi shaidarsa, saboda suka ce to ko shi wanda ya zina, ba wanda ya jefa wani da zina ba, ko shi mazinacin in ya ce ya tuba, ya taɓa yin laifin kuma aka same shi, ko aka yi masa haddi ma na bulala, ai ko shi za a karɓi shaidarsa. To ballantana wanda ba shi ne ya yi lalata ba, shi ne ya jefa wani ne da laifin. Sannan kuma kafiri idan kafiri yau ya tuba ya zama musulmi, ai za a karɓi shaidarsa, in yana kafiri ba za a karɓa ba, amma in ya tuba ya ce ya tuba za a karɓi shaidarsa. To idan ya zanto kafirci, wanda shi ne mafi girman laifi da babu laifin da ya kai shi, ana iya karɓar shaidar wanda da yake kafiri daga baya tuba ya karɓi musulunci. To ina ga wanda ya yi laifin da bai kai wannan ba. Sauraka min babi aula, suka ce wancan la taqbalu lahum shahadatan abada, ai ma dama qazifan wa lam yatub, ana nufin matukar yana nan bai tuba ba, ka a ƙara karɓar shaidarsa, amma ba suna nufin ba yana nufin iya tuba ba, kamar a ce ba za a karɓi shaidar kafiri ba abadan, la taqbalu shahadatul kafiri abadan, ko la taqbalu shahadatul kafiri abadan, ana nufin ma dama kafiran, amma in ya riga ya musulunta to wannan sifar ai ta riga ta rabu da shi. To saboda haka kalmar abadan ba za ta hana a karɓi tubansa ba, matuƙar ya tuba, kuma tuban nashi ya zama na gaskiya. Wannan shine abinda yake mafi rinjaye cikin maganganun malamai, cewa za a karɓi komai nashi, kawai abinda tuban ba zai masa amfani ba shine bulala. Bulalan nan wannan ko ya tuba sai an masa ita, ko ya tuba sai an masa ita. To ta yaya tuban nasa zai kasance, ta yaya tubansa za su kasance? A nan akwai ƙauli guda biyu, shi ma mun ji zai tuba, to amma ya za a karɓi, ya tuban nashi zai kasance? Wasu daga cikin malamai suka ce tubansa sai ya fito ya ƙaryata kansa, yadda ya fito ya yi mata sharri, ya jefe ta da wani abin da ba ya da shaida a kai, to sai ya fito kuma ya yi cewa abin da ya faɗa a kanta ƙarya ne. Wato idan social media ya je ya shiga ya yi wa kansa bidiyo ya yaɗa, sai an ƙara zuwa ya dalla wa kansa abin da ya ce ya yi kaza kaza ƙarya ne, in rediyo ne in ma ina ne, sai dai ya bayyana, saboda abin da ya jefe ta da shi ya yi yawo ya shiga ko ina, to ya kamata ƙaryata kansa ɗin ma ya bayyana a fili.
to wannan wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka az-Zuhri ya rawaito daga malamin sa Sa'id ibn al-Musayyab cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka yi al-Mughira ibn Shu'ba Kazafi Abu Bakr Rufai ibn al-Harith da Shibl ibn Ma'bad da dan uwansa Nafi ibn al-Harith da Ziyad lokacin da aka zo aka ce su kawo shaidu aka samu shaidu uku amma shi Ziyad ittarab sai ya zamana ya yi rawa wajen bada shaida to sai na Umar sai ya yi musu bulala su waɗannan guda uku sai aka yi musu bulala a har shi Ziyad sai aka yi musu bulala bulala abinda bulalar Kazafi to sai sai na Umar ya ce to ku ƙaryata kanku kun ƙaryata kanku shikenan sai a karɓi shaidarku sai a karɓi shaidarku to sauran suka yadda suka ce to sun je sun faɗi ƙarya shi Abu Bakr ya ce shi ya gani da idansa ba zai ce ƙarya ba ne saboda haka shi ba zai ƙaryata kansa ba to sai sayyidina Umar ya ce to ni ba zan ƙara karɓi shaidarka ba shi yasa duk lokacin da wasu suka zo suka ce zo ya bada shaida sai ya ce a'a ai an ce ni fasiki ne ku tafi ku je ku nemo su ni ba zan bada shaida ba to wasu suna hujja da cewa wannan shine hanyar da zai tuba din ya fito ya ƙaryata kansa ya tabbatar wa da jama'a cewa abin da ya faɗa ƙarya ne a wanda ya faɗi ya jefi wani da irin wani laifin ba dole ne ya zama maƙaryaci ba ba dole ne ya zama maƙaryaci ba cewa idansa bai gani ba tana idansa ya gani amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce ulaika indallahi humul kadhibun a gurin Allah maƙaryata ne saboda abin da suka faɗa ana buƙatar sai sun kawo shaidu a kansa su kuma nan suna buƙatar mutane su gazgata su akan abin da suka faɗa ba tare da shaidu ba su kuma Allah ya hana mutane su yarda da abin da suka faɗa sai da shaidu saboda haka wannan shine zamantowar su maƙaryatan ba wai yana nufin cewa ba su gani da idansu ba tana yi wa abin da ya faɗa din ya gani amma kasancewar bai zo da abin da Allah ya ce sai ya kawo shi sannan a karɓi maganarsa ba to nan ne shine ma'anar fa ulaika indallahi humul kadhibun ina ji in muka zo tafsirin ayin za mu ƙara bayani insha Allah to wasu daga cikin malamai sun ce dole sai ya ƙaryata kansa kamar bawo ata da sa'id ibn al-musayyib da sha'bi da al-imam az-zuhri na cewa huwa wallahi sunna wanda ita ce sunna fahfazuhu ku kiyaye wannan saboda haka duk wanda aka samu sai yayi wannan sannan ya karbi a karbi tubansa wannan shine zabin as-sam'ani da al-qurtubi da as-sa'idi daga cikin malaman tafsiri kuma wannan ita ce mazhabar shafi'iyya da hanabila akwai kuma masu cewa tubansa kamar kowane irin tuba ne ba lallai sai ya fito ya ƙaryata kansa ba ya tuba tsakaninsa da Allah kan abin da yawa wani na kazafi ya istighfari ya nemi gafarar Allah ya alkawarin ba zai sake ba in yi haka shikenan ya tuba ba sharadi ba ne sai ya fito ya kururuta kansa ya bayyana kansa cewa a'a ya taɓa yi wani kazafi kuma ga abin da ya ce amma ya janye kuma ƙarya yake suka ce ba dole ba ne abin da yake bukata kawai shine tsakaninsa da Allah ya tuba ya istighfari wannan shine zabin Ibn Jarir At-Tabari Sheikhul Mufassirin da Ibn Juzai shine zabin Imam Shawkani a tafsirin sa da kuma Ibn Ashur a cikin tafsirin sa At-Tahrir wa At-Tanwir wannan kuma shine mazhabin Imam Malik cewa ba sharadi bane ga wanda zai tuba daga kazafi sai ya ƙaryata kansa ba sharadi bane suka ce saboda zai iya yiwa gaskiya ya faɗa zai iya yiwa abin da ya faɗa ɗin tun farko gaskiya ne amma saboda ba ya da shaida shi ya sa har aka kama shi da laifin aka yi masa bulala saboda bai zo da shaida ba sun ba lamya tubi arba'at shuhada bai zo da shaidu ba amma ba wai yana nufin ƙarya yake ba saboda haka tun da kawai kasa shaidu ya kawo bai kamata a ce masa dole sai ya ƙaryata kansa ba to kuma shi haddi afuwa abin nan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala shi haddin kazafi haƙƙi ne na Allah ko haƙƙi ne dan adam ko ko duka biyu wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi haddin kazafi haƙƙi ne na Allah kaga in haƙƙi ne na Allah babu wani wanda zai iya cewa yayi afuwa a kansa in haƙƙi ne na Allah to babu wanda zai iya bugar kirji ya ce ya yafe ma wanda aka samu da wannan laifin ba sai an masa haddi ba in kuma haƙƙi ne na shi wanda aka yi wa laifi kaga yana da dama ya ce ya yafi kuma a fasa yin haddin to wanda suka ce haƙƙi ne na Allah kamar Abu Hanifa da almajiransa sai haƙƙi ne na Allah kamar sauran hudud saboda haka kaga ba wanda zai iya cewa ya yafe ko da shi wanda aka yi wa laifin matukar dai abin ya riga ya taso magana ta taso an kama shi da laifin to ba kuma wanda ya sai janye wannan hukunci amma jumhurin malamai sun saba ma wannan magana ta Abu Hanifa suna ganin cewa shi wanda abin ya safa yana iya yin afuwa shi wanda abin ya shafa yana yin afuwa yana iya yin afuwa kuma wani lokaci ma shi kansa yin afuwar za ta fi zaman masa rufin asiri za ta fi zaman masa rufin asiri domin rashin yin afuwar zai sa labarin ya fantsama yawa tunda har haka ce za a kira wani a masa haddi cewa gashi an kama shi yayi mawane wane kazafi mai yace kaza 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 ya faɗa akan sa to labarin kuma zai ta yaduwa kuma lokacin da aka zo tsayar da haddi labarin zai ƙara fitowa to in wani bai gaskata ba wani zai gaskata in wani bai gaskata ba saboda mutumin an masa haddi wani zai gaskata to wani zai iya cewa ni ina ganin rufin asiri na abin nan a bar wannan magana haddin ya janye maganar saboda haka malamai suka ce to kaga in haka ne yana da damar ya ce ayi masa afuwa to wannan kuma shine ita ce magana mafi rajihi cewa shi kazafi haƙƙin wanda aka yi wa kazafin ne kuma haddin ba zai zama ya tabbata ba ko ya zama wajibi sai idan shi wanda aka yi wa kazafin ya nemi a bi masa haƙƙinsa idan ba bai nemi a bi masa haƙƙinsa ba wani kawai ba zai wuce gaba ba ya ce ai wane ya yi mawa na kazafi mu mun tsaya za mu nema masa haƙƙinsa a'a sai in shi ya nema to in kuma shi ya nema maganar ta je gaban shugaba in ta je gaban shugaba ko ta je gaban abin alƙali to kuma ba maganar ya dawo ya janye shi haddi in aka kai shi gaban shugaba to ba maganar kuma a dawo a janye to wannan ita ce magana wacce ke mafi abin nan sannan kuma matsala ta ƙarshe shi ne daga wanda za mu fahimci cewa wanda ya yi ma wani giba ya yi ma wani ya yi masa gulma baya nan ya faɗi wasu maganganu marasa daɗi a kansa to zai iya cewa ya tuba Allah ya yafe masa duk zai shiga cikin wani illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim zai iya neman Allah ya gafarta masa sai dai wato idan ya bata shi a wani guri to je gurin da ya bata shi ya gyara shi inda ya faɗi maganganu marasa kyau a kansa to ya faɗi masu kyau a kansa don a gane cewa waccan maganganu da ya faɗa ba haka suke ba amma idan bai gaya wa shi mutumin ba ba fuska da fuska ya gire gaya masa ba to ba sharaɗi ba ne sai ya je ya neme shi ya ce na ce kaza 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 a kanka ba sharaɗi ba ne don wasu suna cewa in kai ma wani giba to in kana son Allah ya yafe maka sai ka je ka same shi wannan da kai wa giban ka gaya masa ka zana masa duk abubuwan da ka faɗa a kansa ka ce kwanaki muna zaune da abokaina na gaggaya musu magana na ce kai mutumin banza ne baka da mutunci kana cutar jama'a kana kaza dai ta gaya masa ka san ai wani kafin ma ya gama ya kai masa naushi kuma maganar ya yafe masa ba ta so ba to saboda haka in har ba a fuskar sa ba inda da shi ne suka yi maganganun ko a gaban sa yaji maganganun to yana iya komawa daga baya ce da Allah ka yafe min maganganun nan da yayi a kan ka kaza 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 da Allah ka yafe min amma ba haka ba to ba sharadi bane sai ya je ya kare shi fuska da fuska ya sake maimaita masa in ya tuba shikenan wannan tuban insha Allah ta isa sai dai idan ya je gurare daban-daban da ya zauna ya bata shi to ya kokari cikin dabara ya kuma zuwa ya gyara shi a gurin su to ina ga da wannan ne ya kamata mu gintse tafsirin ayoyinmu na wannan ranar kuma wannan ita ce ayar ƙarshe da za mu fassara a wannan majalisi namu mai albarka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai godiya da ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu iko har muka samu halartar irin wannan rana ta 27 ga wannan wata cikin ƙoshin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala muna masa godiya muna masa godiya a cikin wannan majalisi mun samu mun fassara ayoyi cikin suratul mu'minun tun daga aya ta 68 har zuwa karshen surar aya ta 118 wato aya 51 sannan kuma a cikin suratul nur muka samu fassara aya 5 kaga in ka hada jumillar ayoyin da muka samu fassarawa a cikin waɗannan kwanaki 27 ayoyi 56 walillahi alhamd. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan baiwa da ya bamu, hakanan kuma muna godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan tafsiri yayiwu, tun daga kan ita kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta abinan reshen abinan Bauchi local government, da tun daga kan shugaba na gaba daya, shugaban jihar gaba daya shi Professor Zubairu Madaki, da kuma shi shugaban izalatul bid'a reshen Bauchi local government shine Alhaji Abdul Qadir Mijin Yawa, da kuma sauran yan committee na tafsiri karkashin jagorancin shi mai girma Sardaunan Misau Alhaji Ilyasu, da waɗanda suke karkashin wannan committee na tafsiri, hakanan da limamin gwallaga shi Sheikh Suleiman Yusuf Bashir, da kuma ainihin sauran yan committee wannan masallaci waɗanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan tafsiri ya samu tabbata kuma an yi shi an gama lafiya. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, kamar yadda muke addu'a ta kanta kungiyar izala ta ƙasa wadda ba ta ƙasa a gwiwa wajen ƙara ƙarfafar dukkan malamai waɗanda suke gudanar da tafsiri a ko'ina a faɗin ƙasar Najeriya har ma da ƙasashen maƙota. Muna musu godiya, Allah subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizani ƙarƙashin jagorancin shi Sheikh Abdullahi Balalau, Allah ya ƙara masa lafiya. Hakanan muna godiya ta musamman ga ita gwamnatin jihar Bauchi wanda da sahalewarsu da taimakonsu irin waɗannan garatuttuka suke gudana a cikin wannan gari na Bauchi, ba a nan masallacin gwallaga ba ma a sauran masallatai da ake yi a cikin wannan jiha duka. Muna musu godiya, Allah subhanahu wataala ya dafa musu, Allah subhanahu wataala ya wuce musu gaba a cikin lamuransu. Hakanan kuma muna godiya ga masarautar Bauchi, wanda a koyaushe suna ƙara mana ƙarfin gwiwa da shi mai martaba, da kuma sauran 'yan majalisar sarki waɗanda muke tare da sunan kamar shi mai girma marafa, wanda koyaushe muna tare da shi nan, kuma yaushe shi yake wakiltar sarki a wannan rufe karatu namu. Muna ma wannan masarauta addu'a, Allah subhanahu wataala ya ƙara mata daraja ya ƙara mata ɗaukaka, Allah subhanahu wataala ya wuce musu gaba a cikin ayyukansu da suke yi, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Kamar yadda muke miƙa godiya har ila yau ga jami'an tsaro da duka nau'ikan jami'an tsaro, tun daga 'yan sanda, DSS da civil defense, wanda koyaushe suke cikin ba da kariya ga rayukan mutane da kuma ababen hawansu, waɗanda koyaushe suna tare da mu a nan, waɗanda muka sani da waɗanda ba mu san su ba. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, kuma ya musu jagoranci cikin aikinsu. Hakanan 'yan agajinmu na izala da su ma tun da aka fara tafsirin nan suke tsaye wajen ganin cewa sun gyara ainihin guri da kuma yadda za a aje abun hawa da yadda za a shigo da yadda za a fita, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Hakanan waɗanda suke masu yada waɗannan karatuttuka ta kafofi daban-daban na yada karatu, waɗanda wannan karan mun ga da dama daga cikin waɗannan kafofi sun yada karatuttukanmu, musamman wannan majalisi namu da kuma waɗanda suka ɗauki nauyin ɗaukan karatuttukan da yada su a ko'ina. Na farko akwai waɗanda suka kula da shafinmu na Facebook da shafin gwallaga, waɗanda sun yi aiki ƙwarai da gaske da sauran shafuka wanda wataƙila ma wasu ban san su ba, muna musu godiya. Akwai Sunna TV wacce take uwa maba da mama, da koyaushe suna sa karatun, ranar aka gama karatun ranar ake sa karatun, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ƙarƙashin jagorancin shi da babban darakta Dr. Ibrahim Dusina, Allah ya ƙara masa lafiya. Akwai NTA Kano wanda Shenzhen Global Company suka ɗauki nauyin sawa, sannan akwai Tauraruwa TV wanda Sufaye General Enterprises suka ɗauki nauyin sawa, akwai kuma Africa TV 3 wanda Shenzhen Global suka dauki nauyin sawa da kuma Sunna TV Kano wanda suka dauki nauyin sawa da kansu, sannan kuma akwai Aminci FM wanda Alhaji Kabiru Hassan su gungum da kuma Sautul Haq suka dauki nauyin sawa. Haka nan akwai Garanti wanda TM Yola Charitable Foundation suke daukan nauyi. Haka nan akwai Freedom FM wanda JS Sheshe Enterprises suma suka dauki nauyi. Akwai Rahma FM wanda Sautul Haq suka dauki nauyi. Akwai Freedom wanda Honorable Dalla Mihayo ya dauki nauyi. Haka nan akwai Pyramid FM wanda shi ma Sautul Haq ne suka dauki nauyi. Akwai Express wanda Sufaye General Enterprises suka dauki nauyi. Akwai Aminci FM wanda Sautul Haq su suka dauki nauyi. Akwai Express har ila yau wanda Honorable Dalla Mihayo sakataren ilimi na namu na Abuja na tarayya ya dauki nauyi. Akwai Garanti FM wanda su ma Shenzhen Global Company su suka dauki nauyi. Akwai kuma S Radio da ke nan Kano wanda Sautul Haq su suka dauki nauyi. Haka nan akwai Dali FM wanda JS Sheshe Enterprises su suka dauki nauyi. Haka nan akwai Hikima FM wanda Alhaji Sani Kalam Wahid ya dauki nauyi. Haka nan akwai Muhasa ita ma a nan Kano wanda Ganduja Foundation ne suka dauki nauyi. Akwai Dali FM wanda A&A Kantin Kwari Market suka dauki nauyi. A nan Bauchi muna da Albarka FM, muna da Globe FM wanda Wunti Alul Khairi Foundation suka dauki nauyi. Sannan muna da BRC Toro da kuma BRC Azare da BRC Alkaleri da BRC Ningi da kuma ATAP ATAP ko? To da ATAP wanda duka waɗannan gidajen radio ko kafofin watsa labarai guda biyar a Sanata Shehu Buba shi ya dauki nauyin wannan karatuttuka. Haka nan akwai BRC Toro har ila yau wanda iyalin marigayi Alhaji Adamu Garkuwa su suke daukan nauyi. Akwai Radio Jigawa wanda suke daukan nauyi da kansu. Akwai Jewel Gombe wanda su ma suke daukan nauyin karatun. Akwai Garkuwa FM Sokoto wanda Alhaji Aliyu Umar Sokoto yake daukan nauyi. Akwai Vision FM Kebbi wanda Horizon Construction Company suke daukan nauyi. Akwai Ahmed Forces FM Armed Forces FM na ta Abuja wanda engineer Abdullahi Siraj Bauchi yake daukan nauyi. Akwai Kun FM a Zaria wanda Al-Hawariyun suke daukan nauyi. Sannan akwai Unity FM Jos wanda Ibzar Charity Foundation suke daukan nauyi. Akwai Al-Ansar FM Maiduguri wanda engineer Malam Kari yake daukan nauyi. Sannan akwai Radio Ama Maradi da kuma Radio Nagarta Maradi da Radio Amfani Maradi wanda su ma wasu bayin Allah ne suke daukan nauyi. Sannan akwai Zamzam FM a Tasawa ita ma a Niger wanda Alhaji Rabi Tasawa yake daukan nauyi. Duka waɗannan muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya karbi wannan kyawawan ayyuka nasu, ubangiji ya sa musu wannan aiki nasu cikin sadaka jariya. Allah subhanahu wataala ya wakaka arzikin su, ubangiji ya kara musu albarka da rayuwar su da abinda Allah ya ba su. Allah subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizanin su. Muna godiya ga dukkan ƴan uwa waɗanda suka ba mu gudunmawa. Akwai da dama daga cikin nan wanda suka ba da gudunmawa wajen ganin cewa wannan abu ya tafi. Daga cikin waɗanda za mu yi godiya akwai mai masaukinmu Alhaji Umaru Adamu ya mai wanda duk shekara yake ba mu masauki tare da baƙinmu da suke zuwa. Allah ya saka masa da alkhairi. Ba za mu manta ba in ambaci waɗannan manya-manyan ɗalibai nawa kuma manya-manyan malamai a Bauchi da ƙasa baki ɗaya waɗanda har koyaushe in na zo wannan gari sukan ɗebe min kewa, ba na jin cewa ina wani guri da ba kowa tare da ni. Suna tare da ni ko da yaushe Dr. Ibrahim Bisina, Professor Mansur Yalwa da Dr. Usman Giyade da Sheikh Shaya Uyushau wadannan kullun suna tare da ni, suna kewaye da ni, suna ɗebe min kewa, in ina zaune da su zan ji kamar ka in bar garin Baucin ma, kamar ma ka in koma in zauna nan tare da su. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai ƴan uwa da yawa waɗanda suka taimaka suka kuma kyautata a cikin wannan ƴan kwanaki da muka yi a nan, ba za mu manta da su a cikin addu'o'inmu ba. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Allah subhanahu wataala ya maimaita mana irin wannan lokaci a baɗin baɗaɗɗaya insha Allah. Ina godiya gare ku gaba ɗaya. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan fa ba aya bace, wace la shukr ala alwaji. Rashi ba godiya. Masha Allah.
Bari in fara da kirawowa shugaban kwamitin tafsiri Alhaji Ahmad Ilyasu Sardaunan Misau, kuma shine kuma shugaban kwamitin wannan masallaci dama. Dan yayi jawabin yaya aka gudanar da wannan tafsiri a matsayin sana jagoran wannan tafiya baki daya, muna roƙa maka Allah subhanahu wataala ya saka maka dalili da irin hakuri da juriya da kake yi na jagorantar mu. Duk da cewa ba mamaki bane ba, dan shekara 70 in ya zama da irin wannan hakuri 70
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, Dr. Ibrahim Jisina, muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan lokaci. Muna ƙara masa godiya da ya bayo wa malam lafiya kowace shekara ba kakkautawa. A taɓa samun wani abu da ya kawo tasgaro a cikin wannan tafiya. To mallam Allah ƙara maka lafiya. Allah ƙara maka lafiya. Mu kuma muna matukan godiya a madadin kwamitin tafsiri da kuma madadin kwamitin masallacin nan wanda yake jagora. Saboda haka abinda nake so kawai in jawo hankalin al'umma a wannan karatu na bana shi ne annoba da ta taso a issue na social media. Social media dole mai hattara da abubuwan da ke faruwa. Bai kamata mu bar mutane suna cin mutuncin malamanmu na sunna ba akan kawai abin da bai kawo kai ya kawo ba. Wayannan malamai muna kishinsu, addini yana kishinsu, ayyukan da suke yi duk masu cece kuce a social media ƙarya suke yi, ba gaskiya ba. Mutanen da suka tsaya a kan kitabuwar sunna, Qur'ani ne da hadisi, in sun faɗa sun faɗa, kuma babu wani jayayya. Yanzu kamar duk mutum yana bibiyan karatun shi professor, ya san cewa iyakaci kawai ya faɗa ne, in ka bi kai ka san, in ba ka bi ba ka yi wa kanka. Allah yana faɗa wa zakirin nan wata zakir lasta alaihim bi musaitir. Saboda haka in ka bi kai ka san, a ƙarshe ya nuna cewa dukkan abubuwan mu a hannun sa yake, shi ubangiji kuma hisabin kowa a hannun shi yake. In muka bibiyi karatun wani 14 na malam ya ishe mu wa'azi wallahi. Saboda haka shi yasa nake ce mutane kullum in suka zo suka zauna a sauraron tafsirin malam su saurara da kunne na basira don za su amfana. Karatun 14 wanda bai fahimci abin da nake faɗa ba, don Allah ya bi abin da aka tuttura mana social media. Allah ya saka musu da alheri, kuma shi Malam Ibrahim Tisi aran nan kamar yadda malamin ya faɗa aran nan tafsirin yake wanzuwa kuma yana nan a social media saboda kamar a ci gaba kawai da faɗan abinda Allah ya faɗa da manzo shikenan mai da martani ba namu bane ba na ɗaliban ilimi bane ba na kowa bane iyaka mu faɗa mutun ya bi shikenan bana shine kira muke a ƙarshe malamin na ƙara addu'a na ƙara addu'a dukkan wani harafi dukkan aya dukkan tarjuma dukkan tafsiri dukkan sharhi da ka bayar a baya da wanda kake bayarwa yanzu da wanda zaka bayar a gaba Allah ya sa maka mizani amin Allah ya sa maka mizani kuma muna maka fatan alheri da aka kawo wannan karshen tafsiri da kai da iyalanka da ƴan uwa wanda suka ziyarce ka ziyarta na zumunci Allah mai da ku gida lafiya Allah mai da ku gida lafiya Allah hada mu baki insha Allah cikin nasara subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari jawabin Alhaji Ahmad Ilyas kenan sardaunan misau kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka juma suka rayu a cikin sunna duk suna samartakar su duk da boko da hali da dama na rayuwa da Allah ya musu tun a lokacin su ne ake ganin manya a gari amma waɗanda suke tare da sunna ɗan sunna ko kafar katako yau gashi malam yana cewa ya ɗara shekara 70 irin su Alhaji Sirajo Jibril kuna ganin yadda yake Allah shi kara masa lafiya irin su Marigayi Jukur Ahmad wanda na sani tun lokacin da ban kai shekara 20 ba na san sallar asubahi ma duk inda suka je a masallacin gwallaga suke yi ba masalloli biyar ba tun a lokacin da hijabi ma sai can da can inda hijabi mai sauka ƙasa ne ake sanyawa a garin nan saboda haka bayan muna roƙon Allah ya tabbatar da su ya kuma kashe su akan wannan hanya amin ya Allah za mu nemi kalmomin albarka da atofa na mai martaba sarkin Bauchi sarkin yakin daular Usmaniya wanda tsohon garan kadin jihar Bauchi kuma marafan Bauchi a kadi Abdullahi marafa ke wakilta saboda haka a madadin mai martaba mai girma kadi kujeranka tana jiranka don a ta galgara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على من لا نبي بعده وما بعد يوم أمس من بركة مدوانا يبادة دمكي تكي بجي الله كربي يبادة مو الله أمس أدوه إمو من مرتبة ياسا مي غيتا نرفو أنه تنصيري نبنا نا شكرا دبوت إيدا داري حدود أربعين دشدا wanda ake gudanarwa a wannan masallaci karkashin jagorancin shi Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lebo Sheikh al-Shuyukh amma saboda hidima da suka sha kansa bai samu iso ba da kansa ba ya aike ni nazo in ce in halarta tare da sakonsa kamar haka na farko barawar haka da wani dattijo muke gudanarwa wanda shekara da shekaru da shi ake yi ya gudanar da rayuwarsa da lokacinsa wajen ganin cewa komai ya tafi yadda ya kamata mai hidima wa addini wanda har zuwa ƙarshen rayuwarsa yana cikin irin wannan hidima ne wanda bana Allah bai kaddare za mu yi da shi ba shine imam na wannan masallaci Sheikh Ibrahim Idris Allah ya gafarta masa Allah ya rahamshe sa Allah ya sa an tafi a sa ma kana li nafsin an tamuta illa بإذن الله كتاب معجلا وأدين سنه زكا منا مسا أدوان ونجد الله سايا هوتا نبيو من مرتبة أشهد وشي مالم مالن يا وشباك وأيزو مالم يا زمت أنجلا إن أكوي قادو دا أكي ربا وأنا بوشي مالي شي مالا دناسا كسو saboda me saboda akwai kauna akwai so akwai nau'o'i na dangogi na nasaba da yawa da mu da shi yake misali yau malam yana gudanar da tafsiri a wannan masallaci shekara 1114 shekara 14 ba karamin lokaci ne ba a kuma duk wannan tsawon lokaci a kowanne wata na Ramadan yana samun kacakam ya taso daga inda yake da iyalansa yazo ya zauna da mu na tsawon kwana 27 ko 28 in ka yi saudin 14 da kwana 28 na wa'annan watanni zaka samu kwanaki wajen 400 ne mutumin da duk ya zo ya samu shekara ya kwana 400 a gare ku tare da ku yana ta dai fadakar da ku ai ya wuce dan gida ko ma a ce uban gida ne abin sha'awa malam ya gudanar da tafsir nasa wanda muka yi sha'awa yana amfani da udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana abin sha'awa ne kwarai da gaske wanda muke jin dadi da kuma irin darussan da muka koya kai malam ba abinda zamu ce masa jazakallahu bi khairil jaza Allah ya saka maka da mafificin alheri muna kuma godiya da jinjinawa shi bai ja masa baki malam Abubakar Rariya hatta shi ma wanda yake gudanar da tafsiri a wannan masallaci na asuba malam Suleiman Babangida tare da mai ja masa baki malam Adam Allah ya saka musu da alheri mai martaba yace ba zai karasa wannan jawabi ba sai tare da godiya wa committee gudanar da shirye-shiryen wannan tafsiri karkashin jagorancin shi Alhaji Dr. Ilyas Amir Sardaunan Misau ni kaina na shaida ina ganin irin yadda yake dawainiya har ma wani lokacin yakan rasa sauraron irin tafsir da malam yake yi saboda yaga cewa kowa ya samu irin abin da ya kamata ya samu wannan abubuwa alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka musu da alheri jama'a da suka bada hadin kai wanda in mun zo muna ganin tafsirin wato anan kaman juma'a ne an ka fita waje kuma sai ga jama'an wajen ma har sun fita cikin amma haka za a zo a yi zaman a saurari tafsirin a tashi ba tare da allura ko tsintsiya ta salwanta ba wannan ya nuna irin kyakkyawan haɗin kai da aka samu tare da su 'yan agaji da shauran 'yan midiya musamman tashar nan na Sunna TV Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya ba su ƙarfin ci gaba da guya ga ƙarfin guyen ci gaba da taimakawa addinin musulunci a ƙarshen ƙarshe mai martaba yana kira da cewa yana bukatan lalle waɗannan abubuwa da muka koya na darasu na azumi tausayi taimako jin kai da taimakon juna da juriya ya kamata kar ya tsaya kawai a wannan wata ya kamata mu ci gaba da shi halaye ne da ya kamata da muka koya daga darussan da ya koyar mana mu ci gaba da shi da ayyuka mu yana aiki da shi a rayuwarmu har illa masha Allah har zuwa ƙarshen rayuwarmu na ƙarshe kuma yana kira da a gudanar da addu'o'i mu wannan ƙasa tamu da kuma shugabanninmu saboda irin abubuwan da muke hange kaman za su taso kura Allah da su ne ya kawo musu daidaito ya daidaita su ya sa ƙasar nan ta samu lafiya da zama lafiya da kuma ƙaruwan arziki saboda lokaci ya kure a guje waɗannan su ne saƙon mai martaba tare da addu'an yadda malam ya zo lafiya Allah ya bishe shi gida lafiya kuma yana addu'an Allah ya sa a yi bikin sallah lafiya azumi da muka yi Allah ubangiji ya karɓa mana addu'o'i da muka yi kuma Allah ya amsa mana da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hausawa suka ce dadin dame laifin dadi likulli bidayatin nihaya wannan ita ce nihayar wannan shekarar wato da malam da sauran duk waɗanda suke godiya wa mutane inda juya sai na ga mutane masu muhimmanci da duk ba a ambace su ba saboda haka musamman waɗanda suka zo daga Kano da manyan malamanku da almajiranmu da masu kuɗinku duk muna muku barka da mai barka da zuwa kuma ne kun ga shaida ne cewa malam daren da tafsiri ba mai farawa yanzu abin da ya rage mana kadai shine irin abin da ake samu a tarihi magabata kaga mutum ana jingina shi zuwa gari ne biyu kamar kaga an ce ma'amar ibnu rashid sai a ce mai As-San'ani amma kome Al-Basri. To daga zamu nemo abin da za a jingina malan bayan an kara rijiyar lemo a kuma kara da me. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.